Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 29 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya fada a jawabinsa na yau da kullum cewa yanzu Ukraine memba ce a hukumar kula da makamashin atom ta duniya. Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a taron Maulidi a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a. A yau Juma'a, hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa akan hanyoyin yanci rani a tsakiyar tekun Mediterranean ya ninka sau uku a 'yan watannin nan idan aka kwatanta da bara.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin jamhuriyar Niger akalla 5 sun rasa rayukansu sanadiyar hatsarin mota a daidai lokacin wani harin ta'addanci da aka kai a madatsar kan daji da ke jihar Tilaberi wanda ya halaka wasu sojojin su 7. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun gargadi mahukuntan kasashen Sahel akan buƙatar tsaurara matakan haɗin gwiwa a ƙarƙashin ƙungiyar AES.
An ga kasashen guda uku wanda suka yi Alliance des Etats du Sahel ya kamata a zame a shiga cikin wannan yaƙi na dindindin na ayi a ƙari.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Amurka na fuskantar yiwuwar dakatar da ayyukan hukumominta daga ranar Lahadi sakamakon kasa cimma matsaya tsakanin 'yan majalisar kasar akan yawan kudaden da ake bukata don ayyukan gwamnati tsawon watanni 12. Sannan za ku ji cigaban hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Gani Faruk Umar a nan Washington akan abubuwan da ke haddasa hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda shi ma ya duba batun yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati a nan Amurka a mako mai zuwa. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya fada a jawabinsa na yau da kullum a jiya Alhamis cewa a yanzu Ukraine memba ce a hukumar kula da makamashin atom ta duniya. Zelensky ya ce wannan ba wai kawai yana nuna rawar da muke takawa a sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ba ne kawai, har ma yana samar da damammaki ga Ukraine don yin tasiri wajen amincewa da yanke shawara tare da dukkanin membobin hukumar ta IAEA da ɗaukacin al'ummar duniya baki ɗaya. Ya ƙara da cewa Ukraine za ta yi duk abin da za ta iya don tabbatar da tsaron nukiliya da kuma 'yantar da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye ta Ukraine daga mamayar Rasha don kare Turai daga barazanar Rasha. Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a, lokacin da wani bom da ake kyautata zaton na kunar bakin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini, kamar yadda 'yan sanda da kafafen yada labaran kasar suka bayyana. Shaidu sun ce harin da aka kai a kusa da wani masallaci da ke Mustang a gundumar da ke fama da tashe-tashen hankula a lardin Balochistan ya auna wani gangamin mabiya addinin musulunci wajen bikin maulidin tunawa da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sarfaraz Ahmad Bukti ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka yi wa masu ibada, yana mai cewa 'yan ta'adda ba su da imani ko addini. Kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin a gundumar da ke cike da ayyukan mayakan da ke da alaka da wani yanki na kungiyar 'yan ta'adda ta IS mai suna Islamic State Khorasan ko ISK mai kai hare-hare.
To madalla, kafin ku ji cigaban labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Ma'aikatar tsaron Jamhuriyar Nijar ta tabbatar da mutuwar sojojin kasar kimanin biyar sanadiyar hatsarin mota a daidai lokacin da wani harin ta'addanci da aka kai a madatsar kan daji da ke jihar Talabiri ya halaka wasu sojoji su bakwai sannan wasu bakwai kuma suka jakkata a yayin da aka yi nasarar halaka 'yan ta'adda sama da 100 abin da ya sa masu sharhi kan al'amuran yau da kullum suka gargadi mahukuntan kasashen Sahel akan buƙatar tsaurara matakan haɗin gwiwa a ƙarƙashin ƙungiyar AES da suka kafa a baya-bayan nan. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ɗaruruwan 'yan bindiga da suka zo a kan babura a wajejen karfe 9 na safiyar Alhamis ne suka afkawa jami'an rundunar Almahau da ke aikin tsaro a wurin da ake gudanar da ayyukan ginin madatsar ruwa ta kan daji, wacce ta hanyar ta Nijar ke hangen samar da wadatar wutar lantarki da ɗaya gefe bunƙasa ayyukan noma. Sanarwar ofishin ministan tsaro ta yi nuni da cewa jajircewar askarawan ƙasa a yayin wannan gumurzu ta sa 'yan ta'adda arcewa ba shiri, kodayake lamarin ya haddasa mutuwar soja 7 kuma wasu 7 suka ji rauni waɗanda atake aka kwantar da su a asibitocin sojoji. Shugaban gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashir Muhammad da ke nazari akan al'amuran yau da kullum ya zo da wasu shawarwari da yake ɗauka a matsayin mafita.
An ga ƙasashen guda uku wanda suka yi Alliance des Etats du Sahel ya kamata a zame a shiga cikin wannan yaƙi na dindindin na ayi a ƙari. Ina ganin sintiri na jiragen sama bai kamata ba a ce sai sun ji labarin wani hari, ya kamata a ce suna sintiri lokaci zuwa lokaci don a lura da abin da yake faruwa a wannan wurin.
Sanarwar ma'aikatar tsaro ta ƙara da cewa ayarin motocin ɗaukin da aka tura da zummar ƙarfafawa sojojin ƙasar ta Nijar gwiwa ya yi hatsari a kan hanya, abin da ya sanadin rasuwar kimanin 5 daga cikinsu. To amma ba a je ko ina ba, jiragen Nijar suka yi lugudan wuta a kan maharan a ƙauyen Tishan da ke a tazarar kilomita 20 a arewa maso gabas da garin Ayaru, wato kusa da iyakar Mali ta ɓangaren Nijar. 'Yan ta'adda fiye da 100 ne aka kashe tare da lalata baburansu da makamai sakamakon wannan lugude.
Ci gwamnati da su shugabanni na CNSP su zamna a tattauna da duka sauran ƙasashe wanda suke da sojoji a wannan ƙasai. Zaman kansu ne suke yi koko zaman su kama mu taimako ne wajen tahiyar da wannan yaƙi da ta'addanci. Ina nihin da wa'ancan sauran kasashen wanda ba a kula ba.
Matsalolin tsaro na daga cikin dalilan da sojojin CNSP suka ayyada a matsayin hujjojin da suka fake da su don kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a watan Yulin 2023, sai dai da alama har yanzu da sauran rina a bisa la'akari da abubuwan da suka wakana a 'yan makonnin nan a yankin na Talabiri mai makwabtaka da Mali da Burkina Faso, kasashen da masu bin diddigin al'amuran yau da kullum ke cewa Nijar ta yi musu fintinkau akan maganar tabbatar da tsaro, ganin yadda 'yan ta'adda suka mamaye musu yankuna da dama. A baya-bayan nan kasashen uku sun cimma yarjejeniyar taimakawa juna a fannin tsaro a ƙarƙashin wata ƙungiyar da suka kira Alliance des Etats du Sahel, wato IAS a taƙaice. Sulaiman Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Juma'a, hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa akan hanyoyin 'yanci rani a tsakiyar tekun Mediterania ya ninka sau uku a 'yan watannin nan idan aka kwatanta da bara. A taron manema labarai da aka gudanar a birnin Denver, jami'ar hukumar ta kula da 'yan gudun hijira da bakin haure ta UNICEF a yankin Turai da tsakiyar Asiya, Regina Dominicis, ta ce a tsakanin watan Yuni da Agusta na wannan shekara akalla mutane 990 ne suka mutu ko kuma suka ɓace a hanyar tsakiyar tekun Mediterania mai hatsarin gaske tsakanin arewacin Afrika da Turai, idan aka kwatanta da mutane 334 da suka mutu a lokaci guda a shekarar 2022. yayin da hukumar bata bayar da wani adadi na daban ba da ke nuna adadin yara daga cikin waɗanda suka mutu ko suka ɓace. Hukumar ta ce ƙananan yara 11,600 da ba sa tare da magabatansu ne suka tsallaka tsakiyar tekun Bahar Rum zuwa Italiya tsakanin watan Janairu zuwa tsakiyar watan Satumba na wannan shekarar, ƙaruwar kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. A ranar 30 ga watan Satumba ne dai aka cika kwanaki 30 da sojojin Gabon suka yi juyin mulki tare da kawo ƙarshen mulkin shekaru kusan 60 na iyalin Bongo. Sai dai sojojin da suka yi juyin mulkin suna fuskantar zanga-zangar yau da kullum daga ƙungiyoyin ƙwadago da ma'aikata da ɗalibai, waɗanda a yanzu haka suke neman a inganta rayuwa a ƙasar ta yankin yammacin Afirka mai arzikin man fetur. A yau Juma'a, tashar talabijin ta kasar ta bayar da rahoton cewa masu dauke da cutar kanjamau sun gudanar da zanga-zanga a cibiyar kula da cutar da ke Libreville, babban birnin kasar, a wannan makon. Allen Oyono, mai magana da yawun masu zanga-zangar, ya ce majinyata na fama da matsanancin karancin maganin cutar, kuma masu fama da cutar ba sa samun tallafin yau da kullum daga gwamnatin Gabon. Suma alkalan kasar sun yi zanga-zanga a wannan makon, inda suka buƙaci a ƙara musu albashi. Jamen Guma Ela, shugaban ƙungiyar alkalan, ya ce shugaban mulkin soja ya gana da alkalan da ke yajin aiki a wannan makon.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙawa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin Amurka na fuskantar yiwuwar dakatar da wasu ayyukan hukumominta ranar Lahadi, yayin da 'yan majalisar dattawa da ta wakilai suka kasa cimma matsaya dangane da yawan kudaden da ake bukata don ayyukan shekara guda da ba Ukraine ƙarin tallafi da kare iyakokin kasar da dai sauransu. Ga fassarar wannan rahoton da Hawwa Sharif ta karanto mana.
Alamu ba makawa ga tsayawar gwamnatin Amurka cak a ranar Lahadi, ganin cewa har yanzu ba a cimma wata matsaya ba tsakanin majalisar dattawa da ta wakilai kan rashin amincewarsu ga adadin kasafin kuɗin watanni 12 masu zuwa da ci gaba da tallafawa Ukraine a faɗin da take yi da Rasha, shawo kan bakin haure akan iyakar Amurka da Mexico da ayyukan bayar da tallafi don taimakon Amurkawa. Majalisar dattawan mai rinjayen jam'iyyar Democrat na aiki domin samar da kasafin kuɗi da zai yi aiki na tsawon makonni 7 da zai ba da damar tafiyar da gwamnati har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, domin ba 'yan majalisar dokokin zarafin tsara matakan kashe kuɗaɗe ya zuwa ƙarshen watan Satumba. To sai dai duk da haka, kakakin majalisar Kevin McCarthy da ke da ɗan ƙanƙanin rinjaye na jam'iyyar Republican tuni ya yi fitali da tayin, inda ya ɗora shirin na majalisar dattijan bisa teburin kaɗa ƙuri'a. Maimakon haka, a ranar Alhamis majalisar ta kaɗa ƙuri'a a kan ƙudurin dokar aiwatar da gyare-gyare ga kasafin kuɗi na tsawon shekara guda ga hukumomin gwamnati huɗu. Ƙudurorin dai na da kamar wuya su samu amincewar majalisar dattijan, sannan ma da kamar wuya su dakatar da rufe duk wasu aikace-aikacen gwamnati da ba na tilas ba daga tsakiyar daren Asabar. A safiyar yau Alhamis ne hukumomin gwamnati suka fara sanar da ma'aikatansu yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati.
To yanzu kuma sai batun tattalin arziki a Najeriya. Yayin da ake fuskantar hauhawar farashin kayayyaki a kasar mai nasaba da cire tallafin man fetur, masana na ci gaba da yin fashin baki game da dalilan da ke janyo matsalar da jama'a da yawa ke kokawa da ita. A ci gaban hirar da abokiyar aikin mu Hawwa Sharif ta yi da Dr. Gani Faruk Umar, tsohon jami'i a babban bankin Najeriya kuma masanin harkokin kuɗi, ya yi ƙarin haske.
To da shike a matsayinka na masani a harkar kuɗi, me ke sawa za ka ga duk sadda aka ce misali gashi an samu yanayin irin wannan kamar na cire tallafin mai din nan a ce farashin mai ya ƙaru, za ka ga duk wani abu na amfani da ɗan ƙasa, talakan ƙasa zai amfani da shi, da wanda ma harkar mai ta shafa, da wanda ma farkar mai ba ta shafa ba, sai farashin shi ya tashi yanda talaka zai riƙa wayyu-wayyu. Me ke kawo haka?
Abin da yake kawo Hawwa shi ne saboda kinga kamfanin nukan da suke a Najeriya, akwai abubuwan da dole sai sun yi amfani da kudin waje sun shigo da kayan da za su hada. Kamar misali yanzu kamfanin PZ da suke yin su goge baki, suke yin kayan shafe-shafe, kamar kamfanin siminti akwai spare parts wato ƙososhi da za a yi amfani da su in masu lalace da injina, akwai buƙatar kuɗin waje. To idan aka ƙara wannan dala ta tashi, to dole sai sun nemi naira da yawa kafin su shigo da wannan. Sai su ƙara wa kayan su kuɗi. Kin ga misalin kika ɗauki matatar da Dangote ya so yayi. Da ai kuɗin biliyan dala biliyan tara ne. Amma saboda kullun naira tana yin ƙasa, shine aka gama ta a kusan dala biliyan 20. Saboda haka kuma mafi yawan ma'aikatu ko da Indomie da mutane suke yawan ci kullun. Ko da taki wannan da mutane za su sa a gonar su, abubuwa da yawa za ta ga cewa mun ta'allaka ga shigo da kaya. Saboda haka maslahar mu shine yanzu gwamnati ta farfado da kamfaninnuka inda ba sai mun nemi kuɗin waje ba. Shi yasa yanzu aka gyara matatar Fatakwal da ta Kaduna da ta Dangote, to za ta ga kuɗin mu da da muke fitarwa na waje yanzu za mu zama ba za mu fitar da shi ba, kuma ma za ta kai wani lokaci da za mu iya fitar da man mu siyarwa da kasashenmu na kusa da mu mu samu kuɗin waje.
Yawa, to da shike kai batun farfado da waɗannan matatu da ma sauran masana'antu a Najeriya wanda suka durƙushe shekara da shekaru, wanda kuma an yi tasare a gwamnatocin baya da suka zo suka tafi, ana ganin kamar da sun zo za su ba wannan bangare muhimmanci, amma a ƙarshe har su shafa shekarun su takwas su tafi ba su samu yin wannan ayyuka ba. Wani ƙwarin gwiwa kake gani ɗan Najeriya za su samu cewa a wannan karo za a tabbatar da cewa waɗannan matatun mai da ma sauran masana'antu da dama suna nan, misali a jihar ka ta Kano da ma nan Kaduna, waɗanda da an tayar da su ba ƙaramin tallafa za su yi ga tattalin arziki da samar da ayyukan yi, wani tabbaci ake da shi a wannan karan?
A gaskiya wato na ji daɗi da shi shugaban ƙasa Shiwaju Bola Ahmed Tinubu yi alkawarin za a gyara matatun nan. Kin ga da can ma'aikatan gwamnati sai a ba da kuɗin a je a kashe kuɗin kuma ba a gyara ba. To mu yi addu'a Allah isa abin da ya faɗa yayi, in yayi wannan zai taimaka. Na biyu kuma shine rashin wuta. Kin ga ba wani kamfani da zai zo daga waje ya kafa kamfani a Najeriya a ce wai kuma zai dinka tafiye da shi akan diesel. Dole muna so ma'aikatan mu su farfado sai an da an inganta harkar wuta. Abinda Buhari, gwamnatin Buhari ɗaya ta yi wanda zan yaba masa shine an ɗauko iskar gas, yanzu ana cewa ta zo tamburawa. To in har haka ne, to ita ce za a rarraba wa masana'antu, zai farfado mana da masana'antunmu da dama a sharaɗa. To kuma ya kamata wannan gwamnati ta tsaya ta ga cewa wannan abu da ita so da shi ya haɓaka. Hanyar da za a samu masana'antun su tashi shine mu samu wuta.
A gaida Hawwa Sharif da ta yi hirar da Dr. Gani Faruk Umar, tsohon jami'in babban bankin Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Daukacin ayyukan gwamnati a nan Amurka na fuskantar barazanar tsayawa cik, yayin da ake ci gaba da samun rashin jituwa a Majalisar Dokokin Amurka kan kasafin kuɗin da gwamnatin za ta kashe cikin watanni 12 masu zuwa, yayin da batutuwan ci gaba da tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Rasha, da kuma batun takaita kwararra bakin haure a kan iyakar Amurka da Mexico suke ci gaba da dabaibaye wannan lamari. Wannan na daga cikin batutuwan da zamu tattauna a shirin na Duniyar Amurka. Sannan za ku ji cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ɗaukar ƙara bayan da wata kotu ta same shi da laifin zuzuta darajar kadarorinsa, wato ya ƙara musu kuɗi cikin shekaru da dama da ya kwashe yana harkokin kasuwancinsa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, ana fargabar mai yiwa daukacin ayyukan gwamnati tsaya cik a ranar Lahadi a nan Amurka, wato ranar da kasafin kuɗin wannan shekara zai ƙare, saboda har yanzu ana ta kai ruwa rana a Majalisar Dokokin Amurka kan amincewa da kasafin kuɗin da gwamnati za ta kashe cikin watanni 12 masu zuwa. Wani gungun 'yan Republican mai tsatsauran ra'ayi ne a Majalisar Wakilai ya tsaya tsayin daka akan ba zai ba da goyon baya a amince da kasafin kuɗin ba, muddin ba ɗauki matakin rage kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa ba, a kuma ɗauki matakin daƙile kwararar bakin haure akan iyakar Amurka da Mexico da sauran wasu buƙatu. Hakan yasa a halin yanzu majalisun biyu, wato na dattawa da wakilai, kowannen su ke ƙoƙarin bin hanya daban-daban wajen ganin an kaucewa tsayar da ayyukan na gwamnati. A jiya Alhamis, majalisar dattawa da ke da rinjayen 'yan Democrat ta kada ƙuri'a kan samar da kasafin kuɗin makonni 7 a matsayin na wucin gadi da zai sa ayyukan gwamnati su ci gaba da gudana har zuwa 17 ga watan Nuwamba kafin a daidaita. A majalisar wakilai, inda nan matsalar ta fi kamari, kakakin majalisar Kevin McCarthy da ƙoƙarin ya haɗa kan 'yan Republican ko kuma aƙalla ya samu ƙuri'u masu rinjaye wajen amincewa da kasafin kuɗin don kaucewa rufe ayyukan na gwamnati.
I believe we need a stopgap measure.
Makati ce da yi amana cewa muna bukatar mu dauki matakin samar da kasafin kuɗi na wucin gadi don ma'aikatan gwamnati su ci gaba da kasancewa a buɗe, a kuma lokaci guda mu samar da matakan kare kan iyakokinmu. To sai dai 'yan Republican da ke adawa da Makati, irin su ɗan majalisar wakilai Brian Donald, na cewa san ba za ta sabo ba har sai an biya musu bukatunsu.
Well, first of all, you continue spending. You have 6 months.
Yace da farko suna ta kashe kuɗi. Kuna warewa Ukraine $6.2 billion. Ba abin da suke yi don kare kan iyakar ƙasar ta yankin kudu. A haka ba zai yiwu ba. Akwai buƙatar 'yan majalisar dattawa su yi abin da ya dace. Shi dai shugaban Amurka Joe Biden ya kwatanta wannan dokin naki da wasu 'yan Republican suka hau a matsayin wani abu da zai iya yin illa ga al'ummar Amurka.
Now a small group of extreme House Republicans, they don't want to live up to that deal.
Biden ya ce wasu 'yan tsirarin 'yan Republican sun gi a cimma matsaya, sun fi so su wahala da al'ummar Amurka. Shi dai batun ɗaukan tsauraran matakai a kan iyakar kudancin Amurka na daga cikin gaggan buƙatu da 'yan Republican masu tsauraran ra'ayi ke so su ga an ɗauki mataki a kai kafin su amince da kasafin kuɗin. A ranar 30 ga watan nan na Satumba, wato ranar Asabar, kasafin kuɗin shekarar 2023 zai ƙare. Dole ne kuma a amince da sabon kasafin kuɗin da za a ɗora daga 1 ga watan Oktoba zuwa Satumbar shekarar 2024, wanda aka san hakan babu makawa sai an dakatar da ayyukan gwamnati. Akalla ma'aikatan gwamnatin tarayya miliyan 2 ne za su zauna ba su da aikin yi idan har ba a samu daidaito ba, illa kalilan da ayyukansu suke da matukar mahimmanci. Wannan kenan. Ta wani labari na daban kuma, lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun ce suna shirye-shiryen ɗaukaka ƙara bayan wani hukuncin da wata kotun New York ta yanke, wanda ya nuna an samu Trump da laifin zuzuta darajar kadarorinsa, laifin da kotun ta ce ya saba wa doka. A ranar 30 da ta gabata, kotun ƙarƙashin mai shari'a Arthur Engron ta gano cewa Trump ya daɗe yana ba da bayanan ƙarya kan darajar kadarorinsa, abin da ya ba shi damar samun amfanin da ya kai ga ɗaukaka da ta kai shi har ya zama shugaban ƙasa. Shi dai Trump ya musanta aikata ba daidai ba. Lauyoyinsa sun ce za su ɗaukar ƙara.
Every time we get a good poll, we get indicted.
Trump kenan yake cewa a duk lokacin da suka ga farin jininmu na ƙaruwa, sai su ce kotu ta same mu da laifi. Matsayin da kotun ta sanar na samun Trump da laifin na zuwa ne, yayin da masu neman tikitin jam'iyyar Republican ke shirin karawa a muhawara ta biyu da ƙoƙarin da suke na tsayawa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa, muhawarar da aka yi a ranar Laraba. A wannan karan ma Trump ya kauracewa muhawarar kamar yadda ya yi a ta farko. Trump kenan yake cewa akwai buƙatar su daina ɓata lokacinsu a wannan muhawara mara kan gado, babu wanda ma yake kallo. Trump dai shi ne ɗan takarar da ya fi karɓuwa tsakanin 'yan jam'iyyar ta Republican, kamar yadda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta baya-bayan nan da aka yi ta nuna, yayin da gwamnan jihar California Ron DeSantis ke biye da shi a farin jini. Kuma yayin wannan muhawara, DeSantis bai yi wata ba wajen caccakan Trump.
Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight.
Yace Donald Trump baya wajen wannan muhawara, ya kamata a ce yana wannan dandamali. akwai bukatar ya zo ya kare kansa. Duk da cewa rahotanni sun nuna Trump ya rasa goyon bayan masu kada kuri'a da ke zaman kansu, bayanai sun yi nuni da cewa magoya bayansa sun rubanya. Masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai wata Juma'a idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Fiona Nandudu da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Dalo nake cewa ai bukukuwan Maulidi lafiya.
A gaida Mahmud Lalo, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Gulle, Kampala, Malam Madori, Jihar Jigawa a Najeriya, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, ina so ku bani dama in isar da saƙona ga ikirarin da mataimakin shugaban ƙasarmu Najeriya, Alhaji Kashin Shatima, ya yi na kawo sauƙi ga talakawan Najeriya. To Ubangiji Allah ya sa mu gani a ƙasa game da wannan ikirari na gwamnatin taku." Ya ce, "Saboda an daɗe ana ruwa, ƙasa tana shanyewa na batun farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa domin talakawa su amfana." Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Fanzo Sule Tankarkar a Jihar Jigawan Najeriya, inda kuka ce, "Salam VOA Hausa, fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika ya kamata gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta ɗauki matakin sasantawa da ƙungiyar Kwadago domin shiga yakin aiki zai mai da hannun agogo baya, kuma zai ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin mawuyacin hali, musamman ma talakan Najeriya da ba shi da mafita illa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya kawo matalakan Najeriya mafita. To amin summa amin." Sako na ƙarshe da lokaci ya bamu damar ɗauka a yau na ku ne Kanin Shehu Adamu Rijau, inda kace, "Salam VOA Hausa, gaisuwa da fatan alheri. Tun bayan kammala taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka gudanar a birnin New York na Amurka, shugaba Tinubu ya yi ɓatan dabo, babu shi babu dalilin shi. Shin wai ina ya shige ne? Domin ciwon kan da ya bar ƙasar Najeriya ke fama da shi fa a yanzu ya ƙara tsananta. Saboda haka muna fata zai dawo domin a cigaba da lalubo magunguna domin talakan Najeriya ya samu sauki." To masu sauraro, sai a cigaba da aiko mana saƙonni masu ma'ana, mu kuma za mu cigaba da miƙa su ga kunnuwan da suka dace.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya Alhamis cewa a yanzu Ukraine memba ce a hukumar kula da makamashin atom ta duniya. Zelensky ya ce wannan ba wai kawai yana nuna rawar da muke takawa a sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa kaɗai ba ne, har ma yana samar da damammaki ga Ukraine don yin tasiri wajen amincewa da yanke shawara tare da dukkanin membobin hukumar da ɗaukacin al'ummar duniya baki ɗaya. Aƙalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a, lokacin da wani bom da ake kyautata zaton na ƙunar baƙin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini, kamar yadda 'yan sanda da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. A yau Juma'ar, hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa kan hanyoyin 'yanci rani a tsakiyar tekun Mediterranean ya ninka sau uku a 'yan watannin nan idan aka kwatanta da bara.
To ma sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamayi Nandudu wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.